أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 6 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci a cikin wannan wata mai alhurma watan ramadan muna karatu cikin littafin Allah mai tsarki alqur'ani mai girma a wannan masallaci kuma muna karatu a cikin suratul anfal mun tsaya a karatun da muke cikin suratul anfal mun tsaya aya ta 50 wa mun tsaya aya ta 60 ta 60 dai mun tsaya aya ta 60 dai insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 61 a cikin suratul anfal ga tambayoyin da aka turo kafin fara karatu wannan mai tambayan bayan yayi sallama yace shine wai shin idan mutum ya dauki kudi a jakan ma masa sata ne a sata ne wa sata ne satan gida yake nan shi ya zama ai wannan mummunan sata ma kenan saboda duk sauran mutane Allah subhanahu wataala bai wajabta a kyautata musu kamar yadda ya wajabta a game da iyaye ba amma shi maimakon kyautata wa iyayensa sai ya je jakar mahaifiyarsa ya saci kudi haka wannan mummunan barawo kenan saboda haka bai dace ba ko kada mutum ya zama yana daukan kudi a jakar mahaifiyarsa amma mahaifiya ya halatta gare ta ta dau kudi a jakan danta yawa dan bai sani ba za ta iya zuwa jakan dan inda yake aje kudi ta dauko ta sayi abin da take so baya saya mata zani sai ta dauka sai ta saya to ita ba da saboda da kudin da dan dun natin amma dan kuma da zaran ya dau kudin ta a jaka ya zama barawo na gida yawa saboda haka bai dace bai mutun ya zama yana sata a gida Allah kiyaye wannan kuma bayan yayi sallama yace wani mutum ne ya karbi kudin sa akan zai yi aikin kwangila yace in yayi aka biya shi zai bashi wani abu daga cikin abun da ya samu yace shin wannan ya halatta ya karbi wannan abun da zai bashi idan misali bashi ne tsakanin ka da shi tsakanin mutum da wanda yake kwangila in ya bashi ya halatta ka bashi sannan kuma ya dawo da kudin da aka bashi daidai da yadda aka bashi a lokacin da kuka yi yarjejeniya amma in misali kyauta ne ya ba mutum saboda jin daɗin ka bashi kudi akan bashi da kudi ko yana bukatan kudi sai dawo mutum da kudin sa kuma ya bashi kyauta wannan shi ma babu laifi amma in dai kari ne akan bashi wannan bai halatta ba saboda haka a bambance tsakanin bashi da kuma a tsakanin kyauta in kyauta ne ya bawa mutum saboda ya ji dadin wannan mutumin ya taimake shi da kudi wannan wani abu ne daban amma in kuma ya bashi kudin ne su yi tarayya wannan kuma wani abu na tarayya a harkan kasuwanci na mudaraba ko kuma sharika ayi kamfani wannan ya bada wani abu wannan ya bada wani abu ayi ribar a bayar a raba ta kowa gurgurdan yadda aka yi jejeniya wannan shi kuma yanzu shi ma matsayin sa daban halal ne shi kuma matsayin sa to wallahi ta'ala alam ba mu san menene ba in bashi ka bashi ya baka wani kari wannan bai halatta ba wallahi ta'ala alam mana in kyauta ne ya ba wa mutum saboda jin dadin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi yayi wa sahabbai a irin wannan mana ka karbi kudi a gurin mutum sannan lokacin da ka samu karin ko kuma ka samu wata riba ko wani abu sai ka ji dadi ka ba wa mutum kudin sa kuma ka bashi kyauta wannan babu laifi amma bashi da kari shine haramu wallahu a'lam wannan mai tambayan shi ko bayan yayi sallama yace bayan yayi sallama da addu'a yace tambayar sa ita ce akan lokacin shan ruwa shin da akwai lokaci da za a duba na agogo ko kuma daga rana ta fadi za a sha ruwa ai masana sanin ilimin cewa yaushe ne rana za ta fadi a zamanin yanzu suke amfani da agogo su sauƙaƙa wa mutane daga rana ta fadi amma yaushe take faduwa za a iya ganewa da agogo rana tana faduwa lokacin shan ruwa yayi amma yaushe take faduwa akwai wanda Allah ya musu baiwa na binciken wannan suke kuma rubutawa su sauƙaƙa wa mutane za a iya cewa yanzu a wannan satin ana ganin rana za ta fito gobe karfe kaza da minti kaza jibi kuma ana ga alaman za ta fito karfe kaza da minti kaza lura da ilimin da Allah ya ba su kuma za ta yi zawadi karfe kaza da minti kaza za ta kuma fadi karfe kaza da minti kaza haka akwai irin su malam mai falaki a Kano da sauran masana irin waɗannan abubuwa in dai bisa ilimi mutum yayi wadda bai saba da shari'a ba babu komai akai don haka don an kiyasta lokacin faduwar rana aka bayyana shi da agogo wannan ba wani abu bane ya halatta wallahi ta'ala alam don haka lokutan da za a sa duka suna sa su ne daidai da abinda suka yi kiyasi kuma bisa ilimin masana ilimi din wallahu alam wannan tambayar kuma bayan ayin sallama ce malam muna sauraron karatun sun ce wai karatunka karatun da ake yi dai muna sauraron karatun da ake yi kuma muna fa'idantuwa sosai masha Allah to masha Allah sannan su NNDA ne Nigerian Defense Academy tambayar su ita ce mu cadet ne sukan fita training ga kuma azumi kamar yadda tambayar take mada ga kuma azumi kuma to malam training din yana ba su wahala kamar da suka rubuta wanda ko ba azumi ma akwai matukar wahala malam ya halarta mu aje azumi mun gode to wannan tambaya ce wacce take da muhimmanci sai dai ba tambaya ce wacce mutum daya misali ma karamin almajiri yake iya ansa ta ba yawa ana bukatan malamai ne wanda suke daban-daban masana ilimi su za a kawo wannan tambayar sai su yi nazarin ta lura da nassosi sai su yi bayani in kuma akwai wannan dawainiyar kuma sannan ba za a aje azumi ba to sai a yi magana da murya guda daga bakin malaman ba malami ɗaya ba sai a yi magana da murya guda cewa gwamnati ta lura da wannan don suna da yanci su da suke training din a daidai lokacin da suke azumin wata Ramadan ya kamata a daga yin training din ya zama sai bayan Ramadan ko kafin Ramadan ko kuma in dai Ramadan ya zo shikenan sai a daga wannan training din sai bayan Ramadan saboda musulmai waɗanda suke shiga wannan training din wata ne da Allah ya ce su yi azumi haka sai a daina wannan training din har sai bayan azumi kamar yadda duk abin da ake a ƙasar nan haka ce ma December ya zo komin karfin abin sai ka ganshi a lalace saboda wasu suna da activities a wannan lokuta to duk abin da yake faruwa a December har ma musulmai zaka ji suna cewa kai shi daurin aurensa sai December, wai sai December musulmi ma zaka je na kudin wani saboda December ne yake samun lokaci sosai daga gurin aiki ya dawo gida. Dalilin wa'inda ba musulmai ba suna amfani da wannan damar, kuma ana yadda da wannan dama din. Wato duka irin wa'innan abubuwa murya guda ake bukata daga bakin musulmai, saboda haka in malamai suka duba za a yi aji azumi, malamai ne za su duba su kawo nassosi da hujjoji wanda ya yadda cewa eh hakan ne, ko kuma su kawo hujjoji da nassosi wanda suke nuna cewa ba dama a aji azumi. To tunda ba dama a aji azumi ga musulmai yan ƙasa waɗanda suna da ra'ayi a duba abunan a haƙoƙinsu, haƙoƙinsu ɗin nan shine sai malamai su bayyana da murya guda ta je gwamnati ko a rubuta a jarida ko a rubuta kai tsaye kawai da wasiƙa zuwa fadar gwamnati cewa ana buƙatan a canja wannan trend ɗin, ko kuma a yi masu sauƙi in wata Ramadan ya zo, a sauƙaƙa shi sosai in wata Ramadan ya zo, bayan wata Ramadan sai a ci gaba da yin musu training yanda ya dace, ko kuma kafin wata Ramadan. Amma wata Ramadan wata ne da Allah ya ce musulmai su yi azumi, kuma musulmai sun cancanci su yi wannan aiki, su yi wannan training ɗin, don haka wannan shi ne abin da ya dace. Amma mutum ɗaya kawai ya iya ce muku ku aje azumi, ya tari menene ake cewa ko yayi alkafura kenan, bai dace ba, bai zai iya ba. To wannan mas'ala ce wacce take da muhimmanci, irin controversial irin issues irin waɗannan ana tattauna su ne a ilmance, kuma da abunan ra'ayoyi daban-daban daga malamai, sannan a fidda ra'ayi guda da kuma murya guda wanda zai yi magana ga waɗanda suka cancanta don a sani. Wannan abun da ya dace kenan insha Allahu ta'ala. Amma a yanzu maganan cewa za ku iya aji azumi, a ba ku iya aji azumi ba, amma shawari shine a majalisi na malamai waɗanda suke da yawa daban-daban daga ƙasa su ne suka dace su zauna su abun nan. Wannan irin waɗannan matsalolin idan an kawo su, akwai majalisul uliya ta malamai kamar irin ƙasar Saudiya, za ga malamai kamar 60, wani sai kusan 100, wani sai sama da 100, su zauna akan matsala guda a yi nazarinta, a kawo hujjoji, a tattauna, sai a yi ittifaƙi, shikenan sai a fidda bayani. Daga kawai duka kowa ya yi bayani gwargwadon tsoron Allah da kuma sanin cewa Allah zai tambaye shi. Don ka baka da haƙƙin ka ce wani ya aje azumi lokacin da Allah ya ce masa ya yi azumi, sai in kana da dalili. To shi yasa dalilai musamman kuma irin wannan issue sun suna buƙatan kowane musulmi yana da ƴanci, kuma ƙasa ce wacce take da constitution wanda ya tabbatar da ƴanci ga kowane mutum, musamman wajen abunan yanayin da abubuwan da suka cancanci a duba su. To wannan yana daga cikin matsala da ya dace a duba ta a gwamnatance, sannan kuma a samarwa bayin Allah wanda suke azumi suke fita irin wannan ɗawainiya ɗin, a sama musu sauƙi domin mutane na su yi azumi. Yau sai a sama musu sauƙi, ko a sauƙaƙa training ɗin, ko a rinƙa yin waɗanda suka dace a daidai wannan lokaci, wallahu ta'ala a'lam. Don haka a zuwa yanzu iya kiran da muke yi kawai shine a duba wannan yanayi, a sassauta wannan training a cikin watan azumi, ko kuma a dakatar da shi zuwa bayan azumi, ko a yi shi kafin azumi, ko kuma in ya zama wajibi saboda lokaci a rage tsananin a cikin azumi, wato har zuwa lokacin da malamai za su yi bayani. Amma ba ma bayanin cewa a aje azumi, a wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya na gaba ce yace ya dace mata su nemi sana'a saboda dogaro da kai, kamar su fita nema duk da an ce suna da rauni, ko akwai irin sana'ar da ta dace da su? Malamai sun yi dogon bayani akan wannan. In mutum ya duba Zadul Masir fi ilmi tafsir na Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, an yi bayani da ra'ayoyin malamai da yawa. Shin mata za su iya fita aiki ko ba za su iya fita aiki ba? Malamai sun yi bayani mata za su iya fita aiki in bukata ta taso, amma malamai da yawa sun tafi kan cewa in har bukata ta wajibi ne ta dole, to nan mata za su fita. Amma in suna da kuɗi a gida don su je su samo kuɗin ajewa a account ko kuɗin ajewa a susu, wannan malaman suka ce bai halatta mace ta fita aiki ba, in dai don kuɗin ajewa ne, ko don kuɗin sayan kayan ƙarau na ado kenan, ba na sayan abinci ba. amma in kudin sayan abinci ne bata da shi ya halatta bi ta aiki amma bisa tsarin shari'ar musulunci amma da jumhurin malamai daga karshe da suka tara maganganun in mutum yana son dogon bayani ya duba wancan tafsiri din da akwai wasu littafai kuma da aka buga akwai wani littafi abuna khatarul mukhalatatil mar'a ma'ar rajul fi maidani amali wato hatsarin gaurayen mata da namiji a wajen aiki sunan taki da littafi na Sheikh bin Bas rahimahullahu ta'ala shi ya wallafa wannan littafi din to alal aqalla daga ƙarshe jumhurin malamai in ka tara bayanan gabaɗaya da suke cikin bayanan da malamai suka yi magabata shine ya halatta mace za ta iya fita yin aiki da izinin mijinta kuma ta fita bisa tsarin shari'ar musulunci sannan ba za ta saba wa Allah a can ba wannan ya halatta inda an samu ba za ta saba wa Allah a can ba ta hanyar yin wasu abubuwa wanda ba su dace da shari'ar musulunci ba da yawan maganganu da maza wanda ya wuce gona da iri da makamantansu in akwai wannan suka ce a dakatar da fitan ta aiki amma in babu wannan za ta yi kuma fita irin na tsarin shari'ar musulunci za ta yace ne wasu suka ce koda ƙarin kuɗi ne ba wai dole sai ya zama necessities ba ba sai ya zama abun wajibi za ta saya ba koda ya hada da abubuwan da na ƙari ne akan na wajibi suka ce ya halatta za ta fita matukar za ta bi shari'ar Allah sannan kuma za ta bi dokokin Allah a lokacin da ta fita da kuma lokacin da take can gurin aiki ne don haka wannan yana nuna ya halatta wallahi ta'ala alam kowane mutum shi ya san yadda matarsa take don haka shine ya dace ya gane zai iya barin wancan ta fita aiki ko ba zai iya fita ba za iya barin ta ba kowa ya san irin yadda matarsa take akwai mai mata mai rawar kai akwai mata mai sauransu kowa da irin yadda take to akwai wanda ita kawai in ta fita kowa ta gani sai ta gaisa da shi sun dan yi dariya tayi kaza tayi kaza to wannan mijinta yake cewa za ta fita shi ya sani akwai wanda ita kuma tana kokarin kamewa ba ruwanta iyakaci kawai sai abin da ya zama dole take yi kai tsaye wanda bai saba da shari'a ba wannan shi ma mijinta ya sani don haka kowa shi ya san yadda abin haka nan uba wanda matar da bata yi aure ba ita kuma mahaifinta ko kuma babbanta ko guardian ɗinta shi ya san abinan guardian ɗinta shi ya san yaya za ta iya yin aiki ko ba za ta iya yin aiki ba kowa shi ya lura shi zai lura da gidansa abinda kawai ake bukata a shari'ar musulunci ta kiyaye dokar Allah subhanahu wataala inda za ta kiyaye dokar Allah ya halatta gare su ta fita wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba da sauran tambayoyi din muna fatan Allah ya samu dace da haka za mu ci gaba da karatu cikin suratul anfal aya ta 61 insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
الله سبحانه وتعالى باين أبايات وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين in ka ji tsoron ha'inci daga mutane kafirai da aka riki alkawari da su sai ka ji tsoron za su ha'ince ka suna nufin wani abu daban to wannan Allah subhanahu wataala ya ce ka watsar da alkawarin su a tsaya akan kawai su abokan yaki ne abokan fada ne ba abokan zaman lafiya ba tunda ba sa son a zauna lafiya to haka nan dukkan sauran kafirai waɗanda suka dau makami don karo da musulunci da musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku yi musu tanadi ku shirya ku yi duk abin da za ku yi na shiri don karawa da su da kuma ba su tsoro da razanar da su to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah Allah subhanahu wata'ala ce in sun karkato zuwa ga a zauna lafiya, yanzu suna bukatan a zauna lafiya banda fada, ai zaman lafiya. Allah subhanahu wata'ala ya ce fajnah laha, to kai ma ka karkata zuwa gare ta. In dai sun ce suna son a zauna lafiya, kar ai fada, kar ai abubuwa, to a karkato kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tsaya zuwa ga zaman lafiya. Wannan ke nuna addinin musulunci addini ne wanda yake tabbatar da nitsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin jama'a. Baya taba kowa sai in mutumin ya taba addinin Allah. In mutum ya taba addinin Allah ko mutane suka taba addinin Allah, nan babu sauki, babu sauki. Don addinin musulunci baya karban kaskanci, yana da izza, yana da karfi. Don addinin Allah ne shi Allah ya ce aya doron kasa. Amma a duk lokacin da waɗanda ba musulmai suka ce a zauna lafiya, a zauna tare, a yi bi ka'idoji, a bi dokoki, kar a taba, kar a yi kaza, to bai halatta ba wani ya zalunce su ko wani ya taba mutuncinsu ko dukiyarsu ko rayuwarsu. Don haka wa in janahu lis-salmi, duk lokacin da aka ce sun karkato malu, suka karkata zuwa ga a yi maganan harkan zaman lafiya da nitsuwa banda fada, to Allah ya ce fajnah laha, kai ma karkatu zuwa gare ta, ka yadda ka karbi maganan tayin da suka yi na cewa a zauna lafiya. Wa tawakkal ala Allah, kuma ka dogara ga Allah, koda ba suna nufin gaskiya bane da cewa da suka yi a zauna lafiya, kai kan ka dogara ga Allah. In dai su ne suka fada, suka ce a zauna lafiya, to kar a ringa cewa kai wannan magana ta su da suke fadan nan anya ba yaudara bane, a kar a yi wannan. Fajnah laha, ka karkata zuwa ga zaman lafiya ne. Wa tawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah cikin duk abun da kake zartarwa, domin Allah ya san manufarsu. Innahu lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa sami'ul alim, shi ne mai ji ga abubuwan da suke fada, ya san duk abun da suke fada, yana ji, kuma shi al-alimu ne, masani ga duk abun da suke tsarawa. In suna jin cewa za su yi wani abu daban ne, Allah ya sani. In kuma suna nufin makirci ko yaudara ne, Allah ya sani. Amma kai tun da baka san gaibi ba, a zahiri kuma suka ce a zauna lafiya, to kai ma karkatu zuwa ga zaman lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagaya wa sahabbansa, la tatamannaw liqa'a al-yahud, abunan adu, kar ku rinka burin wai dole a zo a kara da abokan gaba, kar ku rinka wannan buri din. Amma fa idza laqitumuhum, in har ta kama sun tsaya sun jajirce sai sun kara da addinin Allah, har suka zo za su kara da ku, to fasbutu, nan kan ku tsaya ba gudu ba ja da baya. Amma la tatamannaw liqa'a al-adu, kar ku rinka burin cewa kai ku kuna son sai an yi kara, sai an yaki, sai an yi fada, a kar ku yi wannan burin, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma in yanayi ya kai suka ce a ba za ku yada addinin Allah ba, ko ba za a yi addinin musulunci ba, ko kuma suna ja da addinin musulunci, ko kuma za a rusa addinin musulunci, anan kuma babu gudu ba ja da baya. Sai ku tsaya cewa sai kun kare addinin Allah, kun daga darajarsa, kowa ya gane addinin musulunci na Allah ne. Ana cikin haka sai kuma suka karkata suka ce kai a dawo a zauna lafiya, to shikenan magana ta kare. Umarni ne daga Allah, fajnah laha, kai ma karkatu zuwa ga zaman lafiya ne. Kuma kar a tsaya ana cewa kai wannan yaudara ne, wayo ne, za su sake, menene. Wa tawakkal ala Allah, Allah ce ka dogara ga Allah cikin wannan tsari din da Allah ya ce maka ka yi, to dogara ga Allah a kansa. Innahu lallai Allah huwa sami'u, shine mai ji al-alimu, masani. Don haka yana jin maganganun kowa, kuma ya san abun da kowa yake faɗa, ba abun da yake ɓuya daga Allah subhanahu wata'ala. Allah ce wa in yuridu an yakhda'uka, in wai suna nufin su yaudare ka ne, suka ce a zo a zauna lafiya don su koma su ƙara ƙarfi, kai kuma ka sake za a zauna lafiya da su, ashe makirci suka yi da yaudara, to fa inna hasbaka Allah, kar ka damu, Allah ya isan maka, kuma Allah zai maka maganin su. Ma'ana fa inna hasbaka Allah, Allah zai maka maganin su, duk shirin da suke yi ai Allah yana gani, domin shine as-sami'u, shine al-alim. Don haka Allah yana gani, ya sani, ba abin da yake buya gare shi. Kar ka damu da duk makircin da suke shiryawa, ba za su iya ba. Allah subhanahu wata'ala zai isan maka, ai shi ya aiko ka, shi ya ce ka isar da sakonsa. Don haka babu abin da zai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga isar da sakon Allah, kuma babu abin da ya tsaye da shi sai da ya gama isarwa gaba daya. Ya isar da sakon Allah, sannan Allah ya ɗaura rayuwarsa. Dukkan shirin da maƙiya suka yi don su kawo da shi, ba su iya ba. Don haka shi yasa isar da sakon Allah wajibi ne ga duk wanda ya samu dama, ba tare da tunanin wani abu ba sai dai kawai tunanin neman lada a gurin Allah subhanahu wataala don ka wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah Allah ce huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi Allah shine wanda ya karfafe ka da nasararsa ba don karfin Allah da taimakon Allah ba ai da ba je ko ina ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ran da yake garu Hira yake kogon Hira shi kadai ne malaka Jibril ya isa masa ko yana dawowa gida shi kadai ne yake cewa su zo su yi imani da Allah sannan matarsa Khadija ta yi imani sannan mutanen gida suka so mai imani su Ali ibn Abi Talib su Zaid ibn Haritha suka rinka imani iya gidan ne kawai musulmai suke Abubakar Siddiq ya zo ya yi imani iya su ne kawai musulmai suke sannan aka so mai ci gaba ɗaya ɗaya ku ana imani to in ba taimakon Allah ba da ba duk gaba ɗaya sai a yanka su ba sun kare amma sai Allah subhanahu wataala ya ce huwal ladhi ayyadaka binasri Allah shine wanda ya karfafe ka ya karfafa gwiwanka ya goyi bayanka binasrihi da nasararsa ba in ba nasarar Allah ba ba yadda za a yi a ci nasara wa bil mu'minina Allah subhanahu wataala shi ya karfafe ka da mu'minai sune sahabbai suka zama mu'minai na gaskiya ba mu'minai na bunan na abuna ungulu da kan zabo ba a mu'minai na gaskiya da gaske sabai suka zama mu'minai na gaskiya Allah ya karfafe ka da su suka yi imani suka yadda da Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa allafa baina qulubihim Allah shine ya damfara tsakanin zukatan mu'minai din su sahabbai kowa yana son dan uwansa kowa zai iya yadda ransa ya wuce ya rasa ransa dalilin dan uwansa ya rayu sai da sahabbai suka zama haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi hijira farkon abin da ya fara yi shine al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar kullu yan uwantaka tsakanin ansarawa da muhajirai muhajirai sun bar duk abin da suke da shi na dukiya da iyalai da sauransu sun bar garin su sun bar gonakansu suka kauro don addinin Allah suka koma Madina don haka Allah subhanahu wataala ya karbi hijirarsu suka kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ansarawa kuma suka karbe su suka tarbe su suka ba su gida suka ba su gona suka ba su jari suka ba su iyalansu suka aura suka sake iyalan muhajirai suka aura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla al-mu'aka mutun sai ya tashi daga cikin muhajirai da ansar yace kai da wane mun kulla na kulla yan uwantaka tsakanin sai muhajiri ya ce wa ansari dami da muka ko ansari ya fadi wannan muhajir ma ya sake fada dami da muka wa mali maluka daga yau jini na ya zama jininka dukiyata ta zama dukiyarka sai mutum ba ansare dan madina kenan sai ya dau mutumin da yayi hijira sai tafi da shi gonarsa yace zabi bangaren da kake so ko kuma tafi da shi gona kan gaba daya sai ta cikin gona kai na dinnan wacce ce ta yi maka wacce kake so muhajir yace wannan gonan nake so koda wannan gonan ita tafi soyuwa a gurin wannan mutumin Madina sai kaga yace to na bar ma ita daga yau Allah ya fada wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah subhanahu wataala ya yabe su da wannan dabi'a yace to ga mata ina da su so naka wacce kake so sai ya sake ta ta gama idda muhajiri aura suka rinka yin irin wannan saboda al-mu'aka da Allah ya abuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakanin su shine Allah yake fadi anan wa allafa baina qulubihim Allah ya sanya wato soyayya kowanne zuciyarsa tana rate da ta dan uwansa ana fagen daga wani yana cikin jina-jina ga kishirwa ga radadin ciwo ga komai yana cewa a kawo min ruwa ana kawo masa ruwa da aka ga ruwan ana tawa da shi an rasa ruwa dama a lokacin na gefen sashe yana jin kishirwa sosai sai ya kara sai ce kai ku wuce ku kai wa wancan shi ya haƙura da shan ruwan ya ce wannan ɗan uwana ya fi ni sha'awar ruwa ana wucewa za a kai wa na biyu sai na uku ya yi ƙara ya ce kai shi ma na biyun sai ya ce ku wuce ku kai wa wancan ya fi ni sha'awar ruwa ana wucewa gurin na uku sai na hudu ya yi ƙara sai ya ce kai a wuce a kai wa wancan kafin a je gurin wancan ya rasu a dawo gurin ɗayan ya rasu a dawo gurin ɗayan ya rasu duk ba a dawo gurin su duk sun shahada sai da soyayya ya kai wannan a matsayinsu shine Allah ke faɗi wa allafa baina qulubi Allah ya sanya ya damfara tsakanin zukatansu Allah ce lau anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani da zaka ciyar da dukiyar da yake doron kasa wallahi baka isa ka sanya soyayya tsakanin su irin wannan ba har ko taron musulunci zo alqur'ani ya hada mu anan yanzu a ce za a yi taron ko siyasa ko taron manoma ko taron yan kasuwa miliyan nawa za a kace kafin mu taru haka ba zai yi ba kuma ko miliyan nawa za a kace da yawan mu anan ba za su zo ba ban in ba don alqur'ani bane wani ba zai zo ya zauna nan ba fa ruwan sa yana cin harkokinsa sun ishe shi amma ya rufe abin da yake ya tsaye da abin da yake ya zo ya zauna to Allah subhanahu wataala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama Allah ce law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi da a ce ka zaka ciyar da duk abin da yake doron kasa a ce naka ne ciyar da shi wai don sahabbai su zama suna son juna irin haka ma allafta baina qulubi bakai saka kan dan fara tsakanin zukatan su ba walakinallahu allafa bainahum sai dai kawai ka sani Allah shine ya dan fara tsakanin zukatan su sai suka wayi gari lokacin da ansarawa suke tsananin son muhajirai muhajirai suke tsananin son ansarawa suke kuma son juna kuma suke son annabi sallallahu alaihi wasallam sama da komai dukan su gaba ɗaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za su iya ba da rayuwarsu da dukiyansu akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga daga kama Khubayb saboda ya musulunta ana azabtar da shi a soki jikinsa a shanya shi a rana sai a yanki kunnensa guda ɗaya sai a zo a ce masa ana sukansa da ƙaya ana sukansa da ƙarahuna sannan an jima sai a yanki gabansa gaba gaba ake yanka a jikinsa a ce ka dawo ka bar addinin musulunci wai kar a kashe shi lokaci ɗaya kawai ya mutu yana musulmi shine sai ana yankansa gaba gaba wai don in raɗaɗi ya kai raɗaɗi ya fasa yin addinin musulunci ya dawo ya bi addinin kafirci saboda ka suna yankan jikinsa gaba gaba suka ce ka dawo ka bar addinin Muhammad ya ce a ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah suka ce to yanzu ka yadda mu barka ka huta a je a kamo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kamo Muhammad a ajiye shi a matsayinka a madadinka kai mu sake ka huta a kawo shi a cigaba da azabtar da shi har mu kashe shi don mu in mun samu mun kashe shi shikenan za ka iya yadda ka gaya mana inda yake kuma ka amince a kawo shi a madadinka kai ka huta Khubayb ya ce wallahi akan a ce kaya ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba na fi sha'awan a ce na rasa rayuwata ta ko ta wace hanya akan a ce kaya ta soki annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin Sa'id ibn Amir al-Jumahi yana cikin kafirai da ya ji wannan kalman sai koma gefe ya ce kai wancan Muhammad din nan wallahi Allah ne ya aiko shi ya ce الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو رجل مؤيد مرسل من السماء متمن دا صحبان سسكي سون سئلن ونن سودين كي ونن متن وندا مؤيد وندا أكي غويون باينسا كما مرسل أكا أي كوشي من السماء إذا كسماء ما بواي متن كوي هكا أدناري متن كو ملكي كو ونيابو يساوي أرنك سون سئلن ونن بايش كاي بيوا daga ranan Sa'id ibn Amir al-Jumahi ya soma tunanin karban musulunci shi yana cikin kafirai masu azabtar da Khubayb irin jajircewa da Khubayb yayi radiyallahu ta'ala anhu yasa Sa'id ibn Amir al-Jumahi ya musulunta shi yasa Sa'id ibn Amir al-Jumahi Umar ya nada shi gwamna a kasar Hims lokacin da ya nada shi gwamna akan same shi wata rana ko ana fada ko yana gida ko ana cikin tafiya ko ana zaune haka kawai sai a ga ya faɗi magashiyan ya suma to wannan yana daga cikin abubuwa uku da ya damu mutanen ƙasarsa sun zo sun kawo complain gurin Amirul Mu'minin Umar radiyallahu ta'ala anhu suka ce akwai abun da yake damu mu game da shi ɗaya daga cikin abun da yake damu mu akwai rana guda a cikin ranakunsa baya fitowa fadar zartarwa wani sa'i sai bayan azhar sai in zai fito sallan azhar shikenan akan samu wannan rana a wata mun lura cewa yawanci a wata sai an samu rana yayi haka sannan akwai abun da yake damu mu da shi ana cikin zaman lafiya ko ana tafiya ko ana abuna a matsayin sa na gwamna sai mu ga ya fadi sumamme a lokacin ba za a iya gane wani abu ba zai iya zartar da komai ba don ya suma yakan fita a hayyacin sa sai Umar radiyallahu ta'ala anhu yake tambayar sa me zaka ce game da wannan yace ya amiral mu'minin ba don ka matsa mun sai na fada ba bana bukatun fada yace na farko gani da suke yi bana fitowa wata rana a wata yace kaya na riga guda ɗaya nake da ita sun sani ba sa gani na da wata riga a matsayin sa na gwamna nakan wanke ta ne a wata din nayi hijima a gida so sai na jira ta bushe na shirya sannan nake fitowa shine sai na fito late na biyu kuma da suka ce suna ganin ina faduwa na suma yace nakan tuno ranar da na tsaya ina cikin kafirai a lokacin ban musulunta ba muna sukan kubayi ana yankan jikinsa gaba gaba aka tambaye shi a kawo Muhammad a madadinsa yace wallahi kaya ta soki annabi sallallahu alaihi wasallam a madadin rayuwarsa yafi sha'awan a ce baya raye a duniya akan kaya ta soki annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ana sukan jikinsa gaba gaba da yadda ba yace to in na tuno wannan ban san lokacin da nake suma ba don ina tuna in na tsaya a gaban Allah ya zai tambaye ni ina gani ana sukan kubayi ana yankan jikinsa gaba gaba ban bashi taimako ba bal ma ina cikin wanda suka yi wannan aiki to shi yasa in na tuno wannan sai in ji kafata ba ta iya dauka na hankali na bana iya gane shi sai na fadi sumamme ina tuna ran da zan tsaya gaban Allah akan wannan abu bayan cewa fa al-islam yajibu ma qablahu bayan ya musulunta Allah ya fi masa har ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana tuna wannan abubuwa sannan na uku suka ce akwai abun da yake yi nan kuma ini ne gaba ɗaya baya fitowa nan kam sai ce to wannan kuma yana faruwa ne saboda rashin khadimi shi baya bukatan khadimi ko baya da shi sannan iyalansa yakan ba su haƙi wata ran shi da kansa yake yin hidimar abincin gidan tsawon wannan ini to wannan Umar radiyallahu ta'ala anhu da yaji sai da yi kuka Umar duk tsoron Allah irin na Umar radiyallahu ta'ala anhu amma da yaji gwamnansa kuma abin da yayi sai sake fashewa da kuka shi yasa sai Umar radiyallahu ta'ala anhu yace musu to naji bayanin ku koma zan neme ku lokacin da ya neme su yace to yanzu abin da nake so ku rubuta mun sunayen talakawa domin baitul mali an samu kuɗi za a tura talakawa kasar Hims za a tura musu kuɗi taimako farkon sunan wanda aka fara rubutawa shine Sa'id ibn Amir al-Jumahi gwamnan gari ya duba yace waye Sa'id aka ce Sa'id ibn Amir yace Sa'id ibn Amir al-Jumahi amirukum shugabanku gwamnanku suka ce eh a huwa faqirun hatta daucinsa ya kai a rubuta suka ce ai akan iya diban kwanaki ba a kunna wuta na duk girka abinci a gidansa ba a matsayinsa na gwamna shine Umar radiyallahu ta'ala yace ga dirhami 30,000 wannan nasa ne sannan wannan kuma arabawa talakawa ana kawowa aka ce wai wannan naka ne 30,000 dinar sai ya shiga cikin gida yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da gaske yake yi sai matarsa ta ji tace malaka ya sa'id me ya faru ya kai sa'id amata amirul mu'minina aka kawo labarin ya rasu yace bal a'zamu min zalik abun ya wuce mutuwar amirul mu'minina tace awa usiban muslimuna koko dai musulmai ne suka fita yaki akai kata-kata da su yace bal a'zamu min zalik abun ya wuce nan tace to me yafi wannan kuma me yafi wannan a duniya yace dakalatil musibatu fi dari dakalat alayya dunya litufsida akhirati duniya ce ta shigo za ta bata mun lahira da wa dakalatil musibatu fi baiti ga musiba ta shigo gidan nan da kafarta tace a to kai kokari mana ka kubuta daga ita yace zaki taimake ni akan haka tace eh yace to kudi aka turo wai aka ce in ji dadi sai ce tace tasaddaq bihi kai sadaka da shi kawai eh ba kwani ce za a canja ba tace kai sadaka da shi sai aka rinka raba kudade ba su gushe ba sai da aka raba kudi gaba daya to wannan ashayir shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbansa suke matukar son sa irin yadda shi Sa'id ibn Amir al-Jumahi yake cikin lokacin da bai musulunta ba suka yi da Kubayb amma Kubayb ya ce ina Suhail dan sakon abunan Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu duk sun musulunta lokacin da yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba an aiko shi yazo ya duba azo a kullu yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam
da Abu Sufyan kafin ai fito Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktub bismillahir rahmanir rahim min Muhammadir rasulillah, rubuta bismillahir rahmanir rahim daga Muhammad manzon Allah. Sual ya duba yace a bismillahir rahmanir rahim min Muhammadir rasulillah, ai law anna radina annaka rasulullah lama qatalnaka, da mun yadda kai manzon Allah ne ai ba za mu yaje yake ka ba, ka goge Muhammadur rasulullah dinna in kana so wannan takaddan mu dauke ta mu je da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku goge, a goge Muhammadur rasulullah. Umar radiyallahu ta'ala ya ce ya rasulullah a goge Muhammadur rasulullah, ya ce eh a goge, kai ba manzon Allah bane, ya ce ni manzon Allah ne, to me yasa za a goge, ya ce a goge, aka goge min Muhammadur rasulullah, aka da min Muhammad, aka rubuta min Muhammad ibn Abdullah bismillahir rahmanir rahim, suka ce a goge, ba mu san wannan ba. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman, ba san Allah da sunan ar-rahman ba, so da suka ce wannan ma a goge, aka rubuta bismikallahumma, ya wannan aka rubuta min Muhammad ibn Abdullah, kaga an goge Muhammadur rasulullah, an goge bismillahir rahmanir rahim, duk manzon Allah ya yadda a goge. Sahabbai sai su zagaya ta tantance Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai min Muhammad rasulullah, ya rasulullah ka bar mu mana a rubuta mu shiga su yi kata kata da mu, duk a yanka mu mana, in an yanka mu ba shahada mu kai ba, yace shahada ku kai, ba aljanna za mu tai ba, yace aljanna za ku tai, anasna alal haqq, ba akan gaskiya muke ba, suka ce Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akan gaskiya muke, to a rubuta min Muhammadur rasulullah, in sai za su kashe mu su kashe mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a goge, a rubuta min Muhammad ibn Abdullah, aka rubuta min Muhammad ibn Abdullah, ka san matasa suka ce kawai a rubuta min Muhammadur rasulullah, in an kashe su su tafi aljanna, ba shikenan ba, to da an kashe su gaba ɗaya su sabanan da yanzu addini ya zo Najeriya, to wannan shine hikimar manzon Allah, ya ce a goge min Muhammadur rasulullah, a bar min Muhammad ibn Abdullah. Amma da ke manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, suka haƙura, wa allafa baina qulubihim, Allah shi ya danfara tsakanin zuciyansu, tsakanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutanen Aus da Khazraj a Madina sun kasance gaba suke da juna, ba ga maciji, kullum a faɗa ake. Amma Allah subhanahu wataala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira zuwa Madina. Kafin ma ya hijira, kabilun Aus da Khazraj su suka turo wakilai, suka ce a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbansa zuwa Madina, za su ba su hospitality, za su ba su dukkan kara da suke bukata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai suka yi hijira, aka tura mai karantar da mutanen Madina shine Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Bayan sun yi hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, an dawo, kabilun Aus da Khazraj suka zama ƴan uwan juna, kaman ba da su bane suke gaba, saboda mai musulunci ya kulla su. Shine wata rana wani mutum ya zo wucewa daga cikin munafukai, da ya kalli Aus da Khazraj suna zaune a inuwa ɗaya suna tattauna harkar addini saboda sun musulunta, sai ya je ya gaya wa kafirai, ya ce ina Muhammad ya ci nasara, ku duba wai ƴan kabilun Aus da Khazraj su ne a inuwa ɗaya, wanda aka san su daga ba suna iya yin yaki shekara 30 ba tsayawa, amma yau ga sunan suna zaune a inuwa daya. Sai kafiran suka ce kai, to yanzu ya za a yi a bata su ne a wargaza da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ce ni na san yadda za a yi, sai aka bashi aiki da ke, shi munafiki ne. Sai ya tafi, da ya zo ya kalle su ya ga wannan gaji ga kakanninsa ga waye duk ya san su, sai ya ce kai wane, yanzu kai ne kake zaune da wane, a zamani tarihi ya bayyana mana wannan shine ya kashe babanka, wancan shi ya kashe baban wancan, wani shi ya kashe kakan wani, ba family wa'annan su suka kashe kakan wancan ba, kaza kaza, bai gushe yana tino musu baya yana fadin cewa wannan shi yayi wancan, wannan shi yayi wancan, sai da jikinsu ya fara rawa. Daga nan fa yana ingiza su, sai aka soma tunanin dauko makami, suna musulmai fa, sai aka soma gudu za a dauko makami, wasu sun je dauko makami, sai wani kuma ya zarce a guje sai guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah ga wane dan wane fa ya zo ya hargitsa sahabbanka, ga su tun da su fara yaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taso, sai sauri shi da su Abubakar da Umar radiyallahu ta'ala anhu, suna yana zuwa gurin, yace yanzu za ku yi yaki tsakanin ku, wa ana baina azhurikum, tun ina raye za ku fara yaki da juna, ina musuluncin ku yake, ina imanin ku yake, har kun manta da ni, ba za ku zo ku same ni ba, za ku yaki da juna. A lokacin yana gaya musu maganganu, sai makami yana faduwa a hannunsu suna yadda da cewa eh manzon Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya sauko da aya Allah subhanahu wataala yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum wa asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha wannan ayan ta sauko ran da kabilun Aws da Khazraj da wasu mutane suka zama za su yi fada da juna annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana cewa yanzu za ku yi fada wa ana bayna azhurikum sai gashi nan maganar manzon Allah ta yi tasiri a cikin zukatan su sallallahu alaihi wasallam suka saki makami suka dawo kan daidai haka kuma lokacin da munafukai suka yada magana a cikin ansarawa lokacin da aka yi yaki aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima sai rinka bawa muhajirai saboda sun bar dukiyoyin su a Makka sun yi hijira su ne ya dace a basu dukiya yana tarabawa yana basu kai har wasu wanda ake sha'awan za su musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu dabbobi akwai wanda an bashi dabbobi 100 akwai wanda an bashi tsakanin raƙuma da tumaki sun kai 100 wani an bashi 50 wani an bashi 30 ba a bawa ansarawa ba duk wanda aka bawa yawancin su muhajirai ne sai wasu munafukai suka zagaya cikin ansarawa suka ce ba mun gaya muku ba gashi nan kun yi imani da shi kun rike shi kun bashi kara kun bashi gurin zama yanzu yazo yana karfi yana karfafa mutanen sa don su gama da ku su koma su kwace Makka ba mu gaya muku bane tunda sai ansarawa kawai sai shedan ya shiga sai ansarawa suka soma tunani eh ba ba kowa fa a cikin ansarawa ba 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 kowa ba kawai labari sai zagaya su kawai sai ansarawa suka ji wani abu a cikin su Sa'd ibn Ubada radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin ansarawa sai ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ga abun da ya same mu dukan mu ansarawa mun lura cewa ka raba ganima amma baka ba mu ba kawai ka raba mu muhajirai ne zalla don haka mun samu matsala a cikin zuciyarmu muna ganin abun ya zama wani abu kuma ga munafurci ya zagaya jita-jita yana zagayawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa anta ya sa'ad kaifa ya sa'ad me kake ji game da ni yace ya rasulullah ni ma ina tare da mutane na akan wannan ka san su ba boye-boye ba munafurci balle mutum yayi dikamfin a boye ba munafurci kai tsaye kawai suke abun su aqida ce guda daya yawa ba ƙarya bane ba munamuna bane ko ba don duniya suke ba balle mutum yayi dikamfin don a bashi kuɗi a can kawai don lahira suke saboda haka yace kaifa yace ina cikin su ni ma gaskiya ra'ayi na kenan ina tare da su sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku tara mun ansarawa gaba daya su taru a guri daya kar muhajir ko daya shiga cikin su Sa'd ibn Ubada yaje aka tara ansarawa zalla annabi sallallahu alaihi wasallam yazo cikin su yace ya ansar ayyuhal ansar ya ku ansarawa ku saurara ku ji mutane na sun kore ni daga Makka kuna da abun fada suka ce ya rasulullah ba mu da abun fada yace to mutane na sun kore ni da ni da sahabbai na muhajirai suka fidda mu suka kawo mu nan ai muka gudo muka dawo nan kuka karbe mu kuka ba mu gurin zama kuka ba mu abinci kuka ba mu gonakai kuka ba mu duk abin da kuka ba mu an yi haka ko ba a yi haka ba ku fadi mana ku fadi gaskiya law qultum la saddaqtum wa la suddiktu in kun fada kun yi gaskiya kuma za a gaskata ku shin ba a koro ni da sabai na kuka karbe mu ba suka ce Allahu wa rasuluhu amannu ba za mu iya cewa komai ba Allah da manzonsa su suke daman su yi gori yace shin alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi ban same ku cikin bata da jahilci ba Allah ya shiryar da ku dalili na suka ce lillahi wa li rasulihi al-mannu wal fadl Allah da manzonsa kadai suke da daman su yi gori suke da daman kuma suke da falala alam ajidkum aada fa allafa Allahu qulubakum bi ban same ku kuna gaba da juna kuna fada ba Allah ya mai da ku yan uwan juna tare da dalili na ku yi magana suka ce lillahi wa li rasulihi al-mannu wal fadl sai ta tuba ku da mun fada suka ce lillahi wa li rasulihi al-mannu wal fadl yace yanzu don na bawa mutane ash-shatu wal ba'ir awala yarji'u an-nasu bid-dunya wash-shatu wal ba'ir wa antum tarji'una yace abuna yake ce musu amatar dauna an yarji annasu bi shati wal ba'id wa antum tarji'una bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shin yanzu ba za ku amince da ni ba don na ba wa mutane dukiya shanu da raquma da tumaki ku kuma kun zama manzon Allah shine naku yanzu ba za ku amince da ni akan wannan ba suka ce radina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta to kuyi magana suka ce ba mu da magana yace a shin ba a koro ni a gari na kuka karbe ni ba suka ce lillahi wa li rasulihi almanu wal fadl ba mu san mu fadi wannan ba ai kaza akai kaza akai kaza kuka goyi bayana ba suka ce ba mu san mu fadi wannan ba sai ce to kun yarda da abun da nayi suka ce mun yarda da abun da kai sai ce wallahi law salaka an-nas wadiyan wa salakat al-ansar wadiyan la salaktu wadiya al-ansar da duk mutanen duniya da muhajiran su da kowa za su shiga bangare guda ansara su shiga bangare guda da na shiga bangaren ansarawa laula al-hijra la kuntum ri'an min al-ansar ba dan hijira ba da na zama daya daga cikin ansarawa don haka ku sani cewa ansarawa ku ne riga a ciki sauran mutane su ne babban riga riga a ciki tafi wannuwa da mutum ai to ansarawa ku ne riga a ciki sauran mutane su ne riga ta baya don haka daga yau ya kamata ku gane wannan wannan kirarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu ya gaya musu wannan matsayin shine Abbas yayi amfani da shi ranan Hunain wa yawm Hunain iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudibirin ranan da aka watsa aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai su 40,000 ne amma ya zama saura mutum 80 ne kawai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 40,000 fa saura mutum 80 kawai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu riwaya suka ce saura mutum 40 kadai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu riwaya suka ce saura mutum 12 kadai Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Abdullah ibn Mas'ud da sashin sahabbai su Abdurrahman ibn Auf sune kadai suka saura tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Abbas ibn Abdul Muttalib to a lokacin Abbas ya hau dutse yace ayyuhal ansar ya ku ansarawa ku tina matsayin ku a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace law salaka an-nas wadiyan wa salakatil ansar wadiyan la salaka wadiyal ansar yau ku ne kuka watse kuka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi daya ansarawa suka ji muryan Abbas suka ji abin da yake fada sai suka ringa juyo da dawakin su in dokin mutun yayi gardama sai mutun ya sake dokin ya dawo da kafa yana gudu yana dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa wa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da kai da zuciyanka ne ko da tunaninka ko da dukiyarka kace zaka hada wa'innan sahabbai din su zama suna sonka irin son da suke maka ina da zaka ciyar da abin da yake duniya gaba daya don wai ka dan fara zukatan su zama suna sonka suna son addinin Allah ba zai yiwu ba shine Allah subhanahu wataala ke walakinallahu allafa bainahum Allah shine ya dan fara zukatan su suke tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Thabit yake cewa akrim bi qaumin rasulullahi qa'iduhum idza tafarraqatil ahwal wal shi'a yacewa abune in qala siru ajiddu sayra juhdahum aw qala uju alaina sa'atir rab' in manzon Allah yace musu siru ku tafi suka gansu suna gaggawa hassa sarfa suke saboda suna so su bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah yace musu uju ku tsaya to ba wanda yake daga kafarsa tsayawa suke rab' ko da tsawon lokaci za su kai awa guda a gurin a tsaye ko za su wuce haka ko da za su imi in dai manzon Allah ne yace a tsaya a gurin to ba mai iya wucewa haka manzo Allah haka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam shata yaza inna zawaiba min firin wa ikhwatihim bay qad bayyanu sunanan lin-nas tuttabu yarda biha kullu man kanat sariratuhu taqwa al-ilahi wa bil amri alladhi shar'u qaumun idha harabu darru aduwahum aw hawalu an-naf'a fi ashiyaihim naf'u sajiyatan tilka fihim ghayra muhdathatin innal qawa innal mayrani sajiyatan tilka fihim ghayra muhdathatin innal khalaika fa'alam sharruha albidah ta wannan yana yabon su da wa'innan baitoci din wanda suke nuna irin tsarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suke biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda suke son sa suke son addinin Allah shine Allah yake bayyana wa ana ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم للي الله عزيز مبواي ne حكيم me hikima ne عزيز مبواي ne ba wanda yace gagare cikin kafirai حكيم me hikima ne cikin tsara abun da yake tsarawa ajrabi mu'mine ta can ayi musu ta can amma in sun kasance akan gaskiya suna kan imani to sani cewa Allah عزيز ne مبواي ne ba abun da yake gagaransa Allah ya samu dace in muna rayuwa zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu aiki da abun da muke fada kowa ya san matsayin sahabbai Allah ya samu san matsayin su mu ƙara sanin matsayin su radiyallahu anhum ajma'in wallahu ta'ala a'lam